Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mita 25/31/60. A Niger kuma ana kama mu a tashar mu ta biyu Africa dake Yamai kan mita 102.5 a Zangon FM a gidajen rediyon Sarauniya da Lol da Niya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar mu ta Alpha Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a VOA Hausa ko kuma sashenhausa.com. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da saduwar mu da ku a wannan shiri na yanzu. Abdulaziz Adli Tore ne da Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. A shirin mu na yanzu za ku ji cewa Prince William na kasar Ingila ya isa Accra babban birnin kasar ta Ghana.
Shugaban kasa Akufo Addo da matarsa uwar gida Rebecca sun kai musu barka billali. Wannan ne karo na biyu da yarimar ya kawo ziyara a Ghana.
Haka kuma za ku ji mu dauke da rahoto daga jamhuriyar Niger inda jam'iyyun adawa suka fice daga committee kwaskwari mar kundin zabe
saboda article yuti ne ga nasu tunani zai iya hana Muhammad su takara shi ko mu innan da article yuti da ba wuce ba mu ga dai Muhammad dan takara na kuma shakka babu sai ya zama dan takara kuma mu ga ganin mu bamu ga wani dan siyasa wanda zai iya kada shi bai da an kaje zabe.
Bayan waɗannan rahotannin muna kuma ɗauke da shirin jawabai daga dattawa amma duk sai an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Yayin da ya rage ƴan kwanaki kawai a gudanar da zaben shugaban Amurka koko zabe a Amurka dai na rubun wa'adi akwai karuwar fargabar cewa yunkurin Rasha na yin zagon ƙasa masalan demokradiyyar Amurka ya mazarce zaben da za a gudanar ranar 6 ga watan Nuwamba da kuma zaben da za a gudanar na shugaban ƙasa a shekara ta 2020. Jami'an ma'aikatar tsaro da ma ilahirin jami'an tsaron na fargabar cewa a matsayin wani bangare na shirin Rasha na haddasa rarrabuwa da kiyayya a Amurka ta shiga takitaken gurgunta sojin Amurka ba tare da ma amfani da albarushi ko makami mai linzami ba amma ta amfani da kafar sada zumunta ta Twitter da ma bacal iri-iri. Wannan makircin ya samo asali ne daga wata daddiyar dabarar Rasha ta nemo batutuwan da Amurka suke da mabubantan ra'ayoyi a kansu sannan su dada tsananta rarrabuwar ta wajen turawa da wasu sakonni na rurrutar husumar. Ba a fayyace takamaiman tsananin tasirin da wannan aika-aikar ta Rasha ta yi kan jami'an sojin Amurka din waɗanda ta auna su da irin waɗannan sakonnin ba. An ƙara yawan sojojin Amurka da aka tura zuwa kan iyakar kudancin Amurka da Mexico zuwa 8,000 abinda wasu jami'an ma'aikatar tsaron Amurka suka gaya muryar Amurka kenan jiya Juma'a. Shugaba Donald Trump ne ya bada umarnin tura sojojin saboda su tare wasu dimbin bakin hauren da suka fito daga kasashen yankin tsakiyar nahiyar Amurka waɗanda ke kokarin neman mafaka a Amurka. Jami'an sun bayyana sojojin da waɗanda au aka tura au ake kan turawa au ake ware su don turawar saboda su taimaka da tabbatar da tsaro akan iyakar kamar yadda ma'aikatar kare cikin gida ta buƙaci a yi. Wata tawagar jami'an gwamnatin Pakistan ta tattauna jiya Juma'a da ƙungiyoyin Islama saboda a samu kwanciyar hankali bayan kwanaki uku da aka shafi ana ta zanga-zanga kan wanke wata kirista da kotun kolin Pakistan ta yi daga zargin aikata sabo. Bisa yarjejeniyar da aka cimma, gwamnatin ta amince ta dau matakan ganin cewa matar bata fice daga kasar ba, yayin da kotun ke kokarin jin korafin da aka gabatar mata game da shari'ar da aka yanke. Mambobin kungiyar Tariq al-Labaik Rasulullah ko kuma TLYR a takaice sun katse hanyoyin manyan biranen fadin kasar suka mafafata da yan sanda da dare. To kar fa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'ai a Indonesia sun ce wani dan dinkaya ya mutu yayin da yake kokarin kwaso sassan jikin mutane daga tarkacen jirgin saman Lion Air mai lamar tafiya JT 610 wanda ya fado cikin kogin Java yan mintoci kawai bayan tashin sa daga Jakarta. Sears Roll Anto dan shekaru 48 da haihuwa wanda dan asalin Indonesia ne ya mutu jiya Juma'a. Kwanan nan Anto ya taimaka a ayyukan ceto da aka yi a Palu inda aka yi fama da girgizar ƙasa da kuma ambaliyar ruwan tsunami a watan Satumba. Haka zalika ya taimaka a ayyukan ceton da aka yi bayan da jirgin saman Air Asia ya fadi kusan shekaru 4 da suka gabata. A kasar Masar wasu ƴan bindiga sun kai hari kan wasu motocin bus masu dauke da Kirista kudawa je Juma'a. Suka kashe 7 daga cikin su wanda shine na baya-bayan nan a hare-haren da ake kaiwa kan tsiraru mabiya wasu addinai a kasar. Maharan sun bude wuta kan motocin bus din ne a yankin tsakiyar Lardin Minya bayan da Kristan suka je yin baptisma a majami'ar Samuel.
Labarin ya ka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Madalla yanzu sai rahotanin kuma za mu fara ne da rahoton kasar Ghana inda Yarima Prince William da uwar gidansa suka kai wata ziyara ta musamman a karan babban birnin kasar. Ga rahoton da Ridwan Abbas ya hada mana.
Yarimar na kasar Ingila da matarsa sun isa fadar shugaban kasa da ake cewa Jubilee House inda sun ka samu gagarumin tarbo hada da jerin gwanon sojojin kasar sai kuma harbin bindiga har su 21 domin karrama su. Shugaban kasa Akufo-Addo da matarsa uwar gida Rebecca sun kai musu barka billali. Wannan ne karo na biyu da Yarimar ya kawo ziyara a Ghana. Tarihin dangantar Ghana da Ingila dai ya somo tun a karni na 17 zamanin mulkin mallaka. Danganta tsakanin kasashen biyu ta dade bunƙasa tun a wancan lokaci, sai dai shugaba Akufo-Addo ya nuna damuwa ainun game da yadda hurɗar kasuwanci tsakanin kasashen biyu yayi ƙasa. Yace yana kyautata fatan ziyarar na Yarima zai taimaka farfado da shi. Yace babban karramawa ce a gare mu, karbar bakuncin ku a Ghana. Shugaba Akufo-Addo ya sheda wa Yarimar da matarsa, zuwan ku nan ya nuna cewa kun azumi muhimmancin gaske ga dangantakar ku da Ghana. Dan haka muna farin cikin samun ku nan. Nayi imani waɗannan kwanaki biyar da za ku yi a nan za su zama abun tunawa gare mu duka, inji Akufo-Addo. Shugaban ya ƙara da cewar mun san dangantakar da ke tsakanin kasashen namu biyu ta samu asali shekaru aro-aro, wasu su masu faranta rai, wasu kuma babu dadi. To amma yanzu muna cikin lokacin farin ciki. Tarin madosan mu daga al'adun Birtaniya ne, tsare-tsaren ayyukan ta kuma da yawa mutanen mu da ke rayuwa wurin ku suna kokari, ana kuma kyautata musu. Dangantaka ce da muke darajantawa. Ana da isaran Yariman zai ziyarci wasu wuraren yawon bude ido da babban sarkin asantawa a Santihini da wasu sarakan gargajiya na wannan yanki. Ziyarar ta Yarima da matarsa zuwa Accra ya biyo irinta da sun ka kai kasar Gambia ne. Daga nan Ghana, Yarimar da matarsa za su nufaci tarayyar Najeriya. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas da kasar Ghana, bari mu je jamhuriyar Niger a Yamai, babban birnin kasar inda jami'an adawa suka fice daga zauren taron kwamitin da aka dorawa alhakin yin kwaskwarima wa kundin zaben kasar bayan da aka samu rarrabuwar kawuna akan wasu muhimman dokoki da ke kunshe a wannan kundin da hamaya da ke yi wa kallon haramtacce. Ga wakilin Muslim Mun Barma da cikakken rahoto.
Ya y a eu 4 articles sur lesquels on n'a pas trouvé de consensus. L'article 8.
Mataimakin shugabancin MPN kishin kasa ta ƴan adawa Corone Masani kenan yana mai yiwa manema labarai ƙarin bayani akan dokokin da suka haifar da rashin fahimtar da ta tilasta musu kaurace wa zaman kwamitin kwaskwarai kundin zaben Niger. batun kayyade yawan mutanen da za su tafiyar da harkokin hukumar zabe a matakin kasa da tsarin nada shugabannin hukumar a jihohi na daga cikin batutuwan da suka haddasa rarrabuwar kawuna a yayin wannan zama mafari kenan da ƴan adawa suka fice daga wannan taro da a can farko aka yi zaton zai kawo ƙarshen kikikakar da ke tsakanin bangarorin siyasar wannan kasa Alhaji Ahmadu Lawan Edmond na daga cikin masu wakiltar ƴan hamayya a wannan kwamiti
ƴan bawon wanda da suka ce sheni sai an sa mata mutum 35 suka yi baya suka ce a tayi kan cewa 31 suka kuma suka ce kai 25 mu ɗan adawa muka ce mu ma mun rage gata wuce 25 su ta majority su ma suka ce sun kai ta 21 to shi ma anan mun samu haɗin kai da ajiyar magana ku tunda an ce ai shawarar yadda kowa ya shiga cikin zabe to kina cikin seni to komin ya kamata kowa yana da ido to wannan shine na hudu inda yake mun samu ba haɗin baki ko muka ce to tunda haka ne za mu tsaye da wannan shiga
kan kundin zaben kasar Niger a sashen sa na 8 yayi haramcin shiga zabe ga duk wanda kotu ta yi wa daurin shekara guda a gidan yari saboda ƴan adawa suka shawarci wannan kwamiti ya sassauta zuwa shekaru uku shawarar da masu linjaye suka ce zai fi kyau a gabatar da ita wa majalisar CNDP dalili kenan da magoya bayan jam'iyyar Model Lumana irin su Abubakar Muhammadu Maiduka ke kallon wannan a matsayin wani matakin datsewa shugaban su Hamma Ahmadu hanyar shiga zaben shugaban kasa na 2021
saboda article 8 ne ga nasu tunani zai iya hana Muhammadu shi takara shi ko mu innan da article wita da ba wita ba mu ga dai Muhammad dan takara na kuma shakka babu sai Azam dan takara kuma mu ga ganin mu ba mu ga wani dan siyasa wanda zai iya takara shi bai da an kaje zabe dan haka mu hamba gare mu dan takara ne kware ya kasa mutum bitar tsage ta in so ka jaja za mu Allah shi kware nan ta tsage in ya so daga baya za mu zo mu damke
jagoran tawagar wakilan bangaren linjaye a wannan kwamiti wato sakataren harkokin zaben jam'iyyar PNDS Tarayya Abubakar Sabo da na tuntuba domin jin matsayin MRN akan wannan badakala ya ce da ni kwamitin na ci gaba da aikin sa kamar yadda aka tsara yana mai cewa a ranar litinin din da ke tafa ne kwamitin zai gabatar wa prime minister rahoton ayyukan da aka shafe makonni uku ana gudanarwa don haka injila zai kira ni idan lokaci yayi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Niger
Sule Mumuni Barma kenan daga Niger yanzu kuma sai mu leka Abuja Nigeria inda muryar Amurka ta tattauna da kakakin fada shugaban kasar Garba Shehu akan kawo takardar tabbatar da rubuta jarabawa WAEC da shugaba Muhammadu Buhari yayi ga wakilinmu Umar Faruk Musa da cikakken rahoto
Yau da yammacin nan ne shugaba Muhammadu Buhari ya karbi kofi na tabbacin cewa ya zauna ma jarabawa kammala makaranta ta sakandare a shekara ta 1961 tare da sauran dalibai na Najeriya da suka rubuta jarabawar kammala makaranta ta sakandare da kasashen Afirka ta yamma suka tsara. Dr. E. Wade wanda yake tare da mukarabansa mayayyan jami'ai da daraktoci na hukumar da ke shirya jarabawa ta kasashen Afirka ta yamma shine ya gabatar da wannan takardar tabbacin cewa shugaba Muhammadu Buhari ya rubuta wannan jarabawar a shekara ta 1961 kamar yadda dalibai a wannan lokacin suka rubuta Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya kara mun haske a filin da nayi da shi akan wannan takardar shaidar cewa shugaba Muhammadu Buhari ya rubuta jarabawa a shekara ta 1961 daga hukumar jarabawar da aka kafa tun 1952 wadda ita ce ke shirya wa dalibai na Afirka ta yamma jarabawa idan suka kammala makarantar su ta sakandare
ita hukumar jarabawa ta yammacin Afirka wato WAEC wadda ke da headquarter a Ghana kuma ke duba harkar jarabawa ta yan sakandare a yammacin Afirka gaba daya su suka kawo masa ziyara suka ce kuma suna karantawa a kafafen yaɗa labarai maganganu marasa daɗi wai har ana tambaya ana cewa bai kammala karatun sakandare ba sai ka ce to su abin yana ba su mamaki saboda ba yadda za a yi a ce mutumin da yake har ya kai wannan matsayi ya yi karatu har ya ɗora digiri akan digiri kuma a ce babu wannan takarda ta sakandare kuma tunda su suna da ma'ajiya ta takardu na duk wani dalibi da ya jarabawa a yammacin Afirka. Sun bincika sun zakulo nasa da ya rubuta a shekarar 1961, ta ga maganar da ake wajen shekara 50. Sun ce sun gani sun dauko kwafi sun kawo dan a kashe wannan magana da take jawo cicikuce musamman daga 'yan siyasa.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da nayi da shi bayan shugaban Muhammadu Buhari ya karbi takardar da ke tabbatar da cewar ya rubuta jarabawa sakandare a shekara ta 1962. Ko wannan zai kawar da ci gaba da cecekuce da 'yan adawa na Najeriya suke yi dangane da kalubalen ta shugaban cewa baya da takardar yin sakandare ko kuma cin jarabawar sakandare, wannan lokaci ne kadai zai iya tabbatarwa idan aka yi la'akari da cewar har wata kotu a Najeriya ta yi shari'a akan wannan maganar ta yake hukunci, amma har yanzu 'yan siyasa na ci gaba da dagota. Umar Faruk Musa, murar Amurka, Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa, yanzu kuma sai shirinmu na gaba, jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurari, barkanku da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Yashi Kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Gwamnoni sun amince da mafi karancin albashi naira 22,500, amma kungiyar kwadugo ta ce sai 30,000. Gwamna Okorocha ya gana da shugaban Buhari da nuna bacin rai ga salon mulkin shugaban APC Adams Oshimole. Gwamnan Kebbi Atiku Bagudu ya ce shiri na musamman na ilimi da haɗin gwiwar Bankin Duniya zai taimaki yara a jihar don samun ingancin karatu.
Bukatun azuzuwa, malamai, kayan aiki, World Bank suka ga lalle-lalle Kebbi ta cancanci a taimaka mata.
Yan shiya sun binne mutanensu da suka rasa a muzahara Abuja.
Are we not aware that this movement is supported by Iran? What they are doing, they have a lot of money.
Yayin da sojoji ke cewa ƴan shiyar na samun makudan kuɗi daga Iran, Isa Sunu na Amnesty International ya ce abikadunsu.
Hukumomin Najeriya a wannan karan sun yi amfani da manyan bindigogi waɗanda ko a fagen yaki sai takure ake amfani da su, wato machine gun kenan, wajen tunkara waɗannan mutane.
An gano Gayar Janar Idris Alkali a wata tsohuwar rijiya da miyagun iri suka kashe a Plateau. Nasira da Maili Kaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu bari mu shiga zauren na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabin su ne Sheikh Dr. Khalid Aliyu, jigo a kungiyar Jama'atu Nasirul Islam, da kuma Professor Thomas Adeyanju daga Kaduna. Ga Sheikh Dr. Khalid Aliyu.
To jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna fatan Allah madauke sarki ya mana agaji ya taimake mu. Sakona faffada shine akan lafiya da kuma zaman lafiya. Zaman lafiya al'amari ne wanda yake mai matukar muhimmanci kwarai daga can gaske. Kusan ba a cin nasarar rayuwa sai da zaman lafiya. Baka iya more zaman gidanka sai da zaman lafiya. Baka cin nasara a kasuwarka sai da zaman lafiya. A ofishinka sai da zaman lafiya. A gonarka sai da zaman lafiya. A maƙotakanka sai da zaman lafiya. A zamantakewar al'umma sai da zaman lafiya. Da haka zaman lafiya wani al'amari ne wanda yake mai matukar gayar muhimmanci da ya kamata in muna son tattalin arziki ya bunƙasa sai da zaman lafiya, ilimi ya bunƙasa sai da zaman lafiya, harkar kiwon lafiya sai da zaman lafiya, harkar tsaro ma su kansu masu aikin tsaron suna buƙatar wato zaman lafiya. Uba na buƙatar zaman lafiya, uwa na buƙatar zaman lafiya, 'yan makaranta, 'ya'ya, dangi da duk ma'aikata, kai ko gidan rediyo kake kana buƙatar wato zaman lafiya. Da haka a zauna lafiya shine al'amari wanda yake mai abu mai matukar muhimmanci. Kuma lalle-lalle ina sake jaddadawa, musulunci ma'anarsa zaman lafiya wurin miƙa wuya zuwa ga Allah a yi bauta. Shi yasa sallar sama shine assalamu alaikum, amincin Allah ya tabbata gare ku. Ko sallah mutum ne idan sallama yake hannun dama ya sallama hannun gucewa, kun amintu da barin cutarwa ta can ma kun amintu, kai ma kuma ka amintu ga barin cutarwar kowa. Da haka muke kira da babban murya cewa lalle-lalle a wato zurfafa tunani a zauna lafiya. Bugu da ƙari, gwamnatin nan ba za ta samu nasara ba ita ma sai da wato zaman lafiya, domin al'amura sun tabarbare a ƙasarmu. To dole ana buƙatar mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu goya wa gwamnatin nan baya akan ta samu damar ta aiki don a samu bunƙasar zaman lafiya. Wannan aiki ne wanda yake ne gayar muhimmanci. Dole mu yi haƙuri da juna, dole mu so juna, dole mu yi rangwame wa juna, dole mu yafe wa juna, dole mu taimaka wa juna. Duk waɗannan ana buƙatar su don a samu wato cikakken ci gaba. Don haka wannan al'amari ne mai gayar muhimmanci. Kuma lallai-lallai ina kira da babban murya ga dukkan musulmi iyaye ya tabbata sun sa tarbiyyar ƴaƴansu ka'in da na'in a gaba. Kuma lallai wani yana makaranta in ya dawo to ya tafi sana'a, kuma uba ya tabbatar da ina ɗansa ya je, ina ne bai je ba, da waye ke harka, waye abokinsa, ya sa ido. To da haka ne za mu tada ƴan baya waɗanda suke nagartattu masu tarbiyya, waɗanda za su iya zuwa su riƙe matsayin magabata al'amura su ci gaba a ƙasarmu ta Najeriya. Ba za mu iya fita daga wannan maraici ba na dabaibayin da muke ciki ta kowane irin ɓangaren rayuwa, sai mun ba wa zaman lafiya dama. Su ma ga shugabanni muna kiransu su yi tsoron Allah, su zamanto masu tausayi, su zamanto masu haƙuri, masu daukantar da kai. Kuma fatansu ya zamanto shi ne su ga al'umma cewa ita ma ta ci gaba. Ma'aikata su ma akwai buƙata. Duk wani ma'aikaci ya riƙe aiki tsakaninsa da Allah, ya riƙe amana, kuma ya sadaukantar da kai ya aikin da zai yi tsakaninsa da Allah. Manomi ya yi ƙoƙari ya aikin noma shi ma tsakaninsa da Allah. Likita ya tsaya kula da wurin ba da lafiya tsakaninsa da Allah. Jami'an tsaro su ji tsoron Allah. A kau da kai gabarin cin hanci da wato rashawa. Mai awo a kasuwa, mai auna yadi, kai direba ma, kai ma sai da ma mai kowa ya yi ƙoƙari ya yi adalci ya gaskiya. To al'amura sai mu ci gaba. Dole mu yi haƙuri da juna, dole mu so juna, dole mu yi rangwame wa juna, dole mu yafe wa juna, dole mu taimaka wa juna, dole mu tallafa wa juna, dole mu mara wa juna. Duk waɗannan ana buƙatar su don a samu wato cikakken ci gaba. Don haka wannan al'amari ne mai gayar muhimmanci. Kuma lallai-lallai duk yadda za a yi, ina kira da babban murya ga dukkan musulmi iyaye ya tabbata sun sa tarbiyyar ƴaƴansu ka'in da na'in a gaba. Lallai-lallai maganar tarbiyya babu gudu, babu ja da baya. Ai himma ƙwarai da gaske gaske. Kuma lallai wani yana makaranta in ya dawo to ya tafi sana'a, kuma uba ya tabbatar da ina ɗansa ya je, ina ne bai je ba, da waye ke harka, waye abokinsa, ya sa ido. To da haka ne za mu tada ƴan baya waɗanda suke nagartattu masu tarbiyya, waɗanda za su iya zuwa su riƙe matsayin magabata al'amura wato su ci gaba. Allah ya dawo mana da lafiya da zaman lafiya a ƙasarmu. Muna godiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Shi ma Profesa Adeyinju ya ce,
assalamu alaikum jama'a, ina muku wannan magana ne daga Kaduna, cewa mun samu irin rikicin da ya auku. Muna kuma fata cewa jagora na alheri a wannan babban ƙasa tamu ya kamata mu gargaɗi juna. Na farko dai manyanmu su dai tuna cewa Allah ne fa ya zaɓe su, madaukakin sarki shi ya zaɓa. An zaɓe su domin su taimaki jama'a, domin su ƙoƙarta su gyara mana ƙasa. Kada a ɗauka cewa za a yi yadda aka so, a'a, za a yi yadda Allah Ubangiji ya nufa, biyan bukata mutane. A lura zan ce manyan mutanen fa su ma je magana jari ce littafi ta uku na marigayi Abubakar Imam. Akwai gargaɗi nan da suka shafi manya waɗanda aka dankawa mutane irin naku. A lura da mutane, a ji tsoron Allah, a tausaya wa mutane. Kowane muƙami ya kasa mutum ya lura cewa an danka mishi amana ne domin ya biya buƙatar jama'a gaba ɗaya. Kuma fa akwai wani lokacin da kowannenmu zai ba da wato lissafin abubuwan da ya yi. Ga mu kuma masu goyon bayansu, ya kamata mu tuna cewa wannan ƙasa tamu ba za ta samu bunƙasa ko ci gaba ba sai dai mun haɗa kai, mun taimaka waɗanda muka zaɓa, mun goyi bayansu, mun bi dai yadda doka ta yi domin mu samu zaman lafiya. musamman domin ba zaman lafiya ba cigaba ba wani cewa daga wannan state nake koko daga wannan addini nake sai mun hada kai kana mu cigaba wayanda suka so su bata mana wannan kasa ta wani sashin wannan kasa ta mu su ma kansu Allah ya sa da zuciyarsu ta juyo su daina ta'addanci a taimaka a goyi bayan jama'a da gwamnati muna son ita gwamnati kuma zan dawo kanta akwai matsaloli da suke ci mana tuwa kwarya a wannan kasa na ambaci zaman lafiya za su samu kila da yadda Allah da taimako mu samu mu shawo kan waɗanda suke ta'addanci dan Allah a samu gwamnati ta iyakacin kokari ta samu dai ta kawo zaman lafiya a wannan sashi domin an da tashin hankali mutane ba za su samu su zauna sosai ba su koma gonakinsu da abubuwan da suke yi za mu so kuma mu roƙi gwamnati akwai waɗansu fannoni da suke damunmu musamman ga mu ƙasa mai petrol mai mai ana cewa wai mun sai ya fito daga wata ƙasa daban abin daban kunya yana hana ruwa gudu gwamnati ta shawo kan wannan matsala ta wato ta petrol na uku ko na hudun da zan ce akwai matasa da yawa da ba su da aiki sun gama university nasu jami'a ta su amma ga su nan ba aiki gwamnati ta yi kokari ta samun samari matasa aiki wato employment a turance ana bukatar su kwarai kwarai da gaske domin in babu wannan fa ba za a samu zaman lafiya ba na hudu ko na biyar sai kaga malaman makaranta musamman ma wanda suke koyarwa primary an yi wata da watanni ba a biya su albashi ba ko kun an biya su ma albashin ba wani abin a zo a gani bane dan tsugur ne sai kaga wai an ce an biya mutum rabin albashi ko ma ba a biya shi ba wata da watanni to idan muna sanin da ba ilimi yana cikin na farko da za a tanada a dinga malamai albashinsu in ba haka ba ba za su iya koyar da yaran namu ba bangan mu dan Allah da Annabi a taimaka mana da tsoron Allah da kuma tunawa cewa fa za mu koma ana ta da Allah to gaggadin nawa kenan muna fata Allah zai karbi addu'ar mu zan ce kuma gaggadin mu da kuma dai ina fata manyan namu suna jin mu ka huta lafiya
to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawa na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana
oh madalla masauran mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba shirin wasanni a takaice
wasanni a takaice
Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta ce san bata amince da matakin da hukumar kwallon kasar Namibia ta dauka ba na sallamar shugabanta France Mbede hukumar ta kasar Namibia ta kore shugaban nata ne bayan wani taron kwamitin tsaftarwa sakamakon zargin shugaban na kasa tsare aikin sa Mbede bai halarci taron ba inda kwamitin tsaftarwa ya yi matsayar cewa mataimakin sa Naftali Ngalangi ya dare shugabancin hukumar har ya zuwa lokacin da aka gudanar da sabon zabe a watan Janairu mai zuwa to sai dai hukumar FIFA ta ce tana nan tana nazarin lamarin a halin yanzu to amma san ba za ta amince da matakin na hukumar ba a Ingila yan wasan kungiyar Leicester City tare da jami'ai da kuma masoyan kungiyar sun zubar da hawaye a daidai lokacin da ake tsayuwar minti daya domin alhinin mutuwar mai kungiyar Vichai Srivaddhanaprabha kafin buga wasa na farko bayan mutuwarsa wannan ne karon farko da kungiyar ta buga wasa tun sa'ad mai kungiyar ya rasu tare da wasu mutane hudu a hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu a ranar 27 ga watan Oktoba Leicester din ce ta yi galaba a gidan Cardiff da ci 1 da nema Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
a gaida Murtala yanzu kuma gashin mu na karshe wato labaran duniya ta kaice Ibrahim ka Almasi Garba gare ka
to a takaicen hukumar yan sandan birnin New York ta ce yan matan nan yan uwan juna yan asalin kasar Saudiya waɗanda aka tsinci gawar wakinsu a gabar kogin Hudson dake Manhattan da alamar kashe kansu suka yi yayin da
da haka muka zo karshen shirin na yanzu sai kuma gobe da sayan Allah ya kai mu a da karfe 6 na asuba yanzu a madadin Ibrahim Almasi Garba da ya tsaya gabatar da shirin da kuma Sulman Abu da ya hada shirin da bada umarni sai injin namu Carol ni ne na ku Abdul Aziz Adili to roke cewa mu kwana lafiya daga birnin Washington DC.